This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, da fata an wani lafiya. Har yanzu dai Baba Yakubu makeri ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Laraba, 10 ga watan Yulin shekarar 2024. A cikin shirin za ku ji cewa ana fama da tsadar kayan abinci a jihar Maradi a jamhuriyar Nijar, abinda ake ganin ka iya zama babbar matsala idan mahukuntan yankin ba su dauki matakin gaggawa ba. A yau za mu ba ku dama ne ku kira ku bayyana mana ra'ayinku akan makomar kungiyar ECOWAS da kasashe uku da suka fito daga wato kungiyar da suka hada da kasar Nijar, Burkina Faso da kuma Mali, ya kuma su ma makomansu zai kasance. Kamar kullum lambar mu ita ce 202-980-6850. Kamar kowane daren ranar Laraba, yau ma muna tafi da shirin na kasa na Salabu Mani Barma, wanda a yau shirin ya duba batun wasu yara masu bukata ta musamman wadanda suka taka rawan gani a jarrabawan primary da na secondary a Niger. To amma kafin nan sai a zauna a sha labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan a wani lafiya. Ga labaran. Mayakan hutsi da ke Yemen sun bude wuta kan wani jirgin ruwa mai dauke da tusar Amurka wanda ke tafiya a tekun Arabia. Hukumar harkokin kasuwancin jiragen ruwan Burtaniya ta ce captain din jirgin na MS Sentosa ya bada rahoton fashewar wani abu daura da jirgin a kusa da gabar Nishtun da ke Yemen. Wani mai magana da yawun mayakan ya fitar da wani bayani da daren jiya Talata, inda ya ce suna masu daukar nauyin harin da aka kai kan MS Sentosa din da kuma hare-haren da aka kai kan wasu jiragen kuma biyu da ke tafiya a mashigar ruwan Aden. Shugabannin kasashe mambobin NATO sun ci gaba da taron su yau Laraba a birnin Washington DC, inda suke nazarin yadda za su inganta goyon bayan da kungiyar ta kawance ke baiwa Ukraine, tare da karfafa nasu kuma da kuma matakan tauna tsakuwa. An kwashe watanni ana wannan tattaunawar a matakai na ƙasa, ciki har da wadda aka yi a taron ministocin harkokin wajen ƙasashen NATO a farkon wannan shekarar. Yanzu ya rage ma shugabannin su yanke shawara ta ƙarshe. Babun yau Laraba na taron zai kammalu ne da wani ɗan nishaɗi, inda shugaban Amurka Joe Biden zai shirya wata 'yar liyafa ta cin abincin dare ma shugabannin na ƙasashen NATO a fadar White House. Sojojin Isra'ila sun ci gaba da kai farmaki a yankin tsakiyar Gaza zuwa yau Laraba, kwana guda bayan da wani hari da aka kai ta sama kan wata makarantar da ta zama wurin fakewa ga Falasɗina wanda aka raba su da muhallansu ya yi sanadin mutuwar mutane aƙalla 29, a cewar jami'an lafiyar Falasɗino. Dakarun tsaron Isra'ila sun kai hari ta sama kan garuruwan Nasirat da Khan Yunis, inda suka kashe mutane aƙalla 6 bayan ga wasu da dama da suka raunata, a cewar kafafen labarai da dama. Kafar labarai ta Associated Press ta ce mutane 8 sun mutu a wani hari da aka kai ta sama kan wani gida da ke da'ir Albala, wanda wani wuri ne da ke yankin da aka barranta daga ayyukan soji saboda dalilai na jinkai, inda hasali ma Isra'ilar ta ce ma Falasɗina su je wajen su fake. Sojojin Isra'ila sun ce mayakan Hamas suke aunawa waɗanda suke da hannu a harin da aka kai ranar 7 ga watan Oktoba kan Isra'ila. To karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An shiga mai da martani iri-iri a ƙasar Kamaru tun bayan da diyar shugaba Paul Biya mai suna Brenda Biya ta yi shelar cewa ita fa 'yar maɗugo ce. a yayin da irin LGBT ke ganin wannan shelar da ta yi a matsayin wata dama ta ƙara dagewa wajen neman ƴancin su a wannan ƙasa da aka haramta luwaɗi da maɗugo su kuwa masu adawa da luwaɗi da maɗugon na son a gurfanar da Brenda gaban kotu ga abin da take cewa Brenda Biya kenan mai shekaru 26 da haihuwa biyar shugaba Paul Biya take cewa an tura mata dimbin sakonni na zage-zage da kuma na taya murna a cikin kwanaki bakwai da suka gabata diyar shugaban kasar ta janyo cece-kuce a kasar ta Kamaru a makon jiya bayan da ta saka wani hoto a kafar sada zumunta na yadda take sumbatar budurwarta tana mai fadan za su zauna wato tana mai fatan za su zauna lafiya tare a matsayin ma'aurata ta ce ya kamata a daina tayar da hankalin yan LGBT a Kamaru a kuma daina kuntata musu
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla a wannan lokaci ne tsakiyar damuna da manoma suka maida hankali wajen jiran sakamakon abin da suka shuka. Tsadar abinci na ci gaba da kamari a maradi a jamhuriyar Niger abinda ke iya zama babbar matsala matukan mahukunta ba su gaggauta daukar mataki ba daga maradi wakilin muryar Amurka Mansur Hussani ya aika mana da karin bayani a wannan rahoto
wannan tsadar abincin na ci gaba da tayarwa talakawa hankali saboda yadda ya zama wani sabon lamarin da ba su taba gani ba koda a shekarun baya ne a wannan kasa ta Niger ba inda abin yake kokarin zama koda kudin ka sai da rabanka ga ta bakin wasu masaya
saboda hajiyar shekara 20 masara ma haka shekara 20 wake shekara 2 da 20 haka muka sai da shi ya abincin ne da isa jama'a ba tunda abinci an kawo cikin dan lokaci kowa na da yunwa dole ne mu abinci tashi sama kai dan kasare ka sai abu ga manomi da kudi kai kuma ai kana son ka aza wani musamman kai ma ka samu abu ko
ni kuma Ibrahim Alladi Musa Madaro a taimaka mu mutun da muna da gajiyayyo ni kai na nan wurin gajiyayye ne yaron da gare ni ya hi 30
ni sai Amina Amina mani kwana na uku ina tabbata haci ban samu ba yau ma da nazo kasuwa yi da drone drone sai da aka gama na mutum uku sannan aka auna mani tiya da kyar ko ma ba a ba mu kyauta ba
Shin ko me ke sa abincin na ci gaba da tsadan cewa wannan ita ce tambayar da na yi wa wasu ƴan kasuwa da suke saye suna sayarwa
sunana Haruna Lawli Matimago wanda ke nan Karce Makoyo
to na daidai akwai haraka zarga-zarga ta mota kaya yanzu sai an yi kewaye da su mugun kewaye na bishu kuma na harakan Najeriya akwai karamcin kaya ne ka wasu masara gero wannan su ma suna ta hawa to wallahi al'umma haka nan ake taramsa ido kullun cikin kuka mu kuka su kuka yanzu mai sayan buhun shinkafa ya dawo yana sayan kilo 2 kilo 3 ai ka gani abun ya ci tara
sunana Sia Loli mai malali
wani bisu ma da nasu laifi su manyan wayan kasuwa tunda zaka ganin cewa wani abu ai ashe yake amma sannan ake mai kari
me aka haji
ainihin shinkafa me bi mata maka sai dan uwansa dai ga rogo ma ba da hiwan gaman an maida mai hari gaskiya ga dangada
ana diba kwaki
zan ce duka mu ji tsoron Allah tunda mu duka ƴan kasuwa ne abu in mai kari yazo kawai mu hakurar mai kari ne mu sai da shi da karin shi in ko mai sauki gare mu sai mu san yadda za mu yi mu tayar da shi mu ba tare mun cucukan mu ba ko ba tare su wancan mun musayin da suke so ba su ma masaya
Ƙungiyoyin farar hula dai daban-daban ne suka jima suna kira ga hukumomin na ƙasar Niger don kawo ɗauki ga al'umma don magance matsalar tsadar abincin da ke iya jefa al'umma cikin yunwa. Loli Bube na ƙungiyar farar hula reshen jihar Maradi Rotab ya yi tsokaci.
Wannan hali na ƙara tsada na abinci sai dai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wanda mun daɗe muna cikin fafataka. Tun a shekaru na baya ma na kwatanta mu gwamnatoci a zaman kasashen mu wa'anda suke cikin yanki wanda baya da wadatuwa ta ruwa da sauransu yankin da ake cewa yankin Sahel ya kamata ne da ma da gwamnati da duka wa'ansu wa'anda suke da hannun jari ya kamata a ce an yi kokowa bisa ganin cewa abincin nan ana noma shi a cikin kasar mu wanda zai wadata mu ya kamata a ce wa'annan gwamnatoci uku sun gama ƙarhi da ƙarhi duk inda suke da amannan hulɗa wa'anda sun kai noma wanda ya wadata su bisa hanyar shinkafa ne bisa hanyar alkama ne bisa hanyar masara ne ko ma ba cikin Afrika bane yana da kyau a dauki matakin kawo shi a sauƙaƙe shi
a babban birnin Yamai da wasu yankuna na kasar Niger hukumomin sun fara sai da timaka cikin sauki sai dai yawan jama'ar dake bukata yasa wasu basu ma san anya ba Mansur Sani muryar Amerika daga Maradi Jamhuriyar Niger
ta gaida Mansur Sani da wannan rahoton kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC yanzu ko ga Salman Muni Barma da shirin mu na gaba
nakasa
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 ba kasawa ba
nakasa ba da tatam kasawa ba jama'a assalamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin nakasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka sunana Sulaiman Muni Barma dalibai masu bukata ta musamman da suka rubuta jarabawar ajin karshe a makarantun primary da secondary a matakin farko da na biyu sun gwada bajintar da ke kara karfafa gwiwa ga shugabannin sha'anin ilimin boko na kasar su a Niger zamu ji yadda abin yake a yankin Yamai
exams din da an kai ya tabbatar da ilimin da adda yaran namu sun huce da 100% computer exams din da an kai na shiga secondary lalle kware a ko ci gaban mun samu sosai
Ha kuma muna dauke da ci gaban hirar sahabi gurgu dan canji kwantamawa dake jihar Maradi.
To yanzu muna so a buda mun kasuwa ta guragu mu samu inda zamu dallabawa abin ya kara karuwa.
To madalla kamar yadda aka saba a ƙarshen kowace shekarar karatu a jamhuriyar Niger a bana ma dalibai na kasassu sun rubuta jarabawar ajin ƙarshen makarantun primary da secondary da nufin neman takardar samun izinin shiga mataki na gaba wato zuwa secondary matakin farko ga waɗanda suka rubuta jarabawar certificate ko mataki na biyu ga waɗanda suka nemi takardar brevet ko ta baccalaureate domin shiga jami'o'in gwamnati kamar sauran takwarorinsu dalibai na sassan kasar da yake yi wa wannan shiri bayani dangane da yadda abin ya kasance a yankin Yamai daya daga cikin shugabannin makarantar Soli Abdurrahman Malam Musa Nasir ya bayyana cewa shekara ta yi kyau.
Alhamdulillah bisa takin da aka samu na wannan exams na yaran namu makafi primary cikin yaro 16 dukansu sun huce gaba dai. To kaga nan muna iya cewa kamar ai 100% 100% a wajen BPC wanda aka sa na shiga secondary cikin yaro 7 mun samu yaro 4 da sun ka samu sun ka huce sa'annan a wajen baka muna da mutum 4 uku sun ka samu sun ka huce guda bai samu huce ba a birnin Niamey
kamar yaya za a kwatanta sakamakon jarabawar bana da yadda sakamakon yake a shekarun da suka gabata
a samu ci gaba sosai tunda na misali ka dauke kamar primary so dewa da yaran ana tura su akan ga secondary na ba su yi exams ba to kaga wannan exams din da an kai ya tabbatar da ya gode kamar ilimin da adda yaran namu kaga sun huce da 100% computer exams din da an kai na shiga secondary lalle kware a ko ci gaban mun samu sosai da wannan exams na bana kwa
na'am menene za iya cewa ya kawo ci gaban nan da kake cewa an samu
to ci gaban da aka samu dan saboda in ka dauki wajen exams la shi gwamnati ta dauki matakin ne bisa dan a san kama tambayoyin da za a hiddo ma yara mu ma kan mu yaran namu makafi an samu ayyu su da kinjin wuri duk yaro inda ya zo sai ganin ga tambayoyin da za a yi mai na braille misali an dauki matakin ne sosai daga primary har zuwa baccalaureate bana gaskiya sai a ce alhamdulillah gwamnati ne ya kawo nashi kokari saboda ya gwada ɗan ƙasa yar duka daidai suka da kowa
wani ka ga tawo ya halitta dai dai sai ka babban wani ka baya juya yi ko karma ya da kowa
to daga Yamai zamu je jihar Maradi inda wani mai bukata ta musamman ke fafutukar ganin an saka na kasassu cikin yanayin da zai ba su damar samun madogara a matsayin wani matakin kare wannan rukuni na al'umma daga harkar bara Sahabi Gurgu Kwantamawa wanda a baya yayi sana'o'i kala-kala da nufin samun abin rufin asiri na harkar canji a halin yanzu. A zantawarsa da wakilin muryar Amurka Mansur Sani ya bayyana cewa yana sha'awar sake gwada kasuwanci da wata sana'ar hannu, sannan yayi kiran takwarorinsa su koyi sana'a. Haka kuma ya buƙaci hukumomi su taimaka da wata cibiyar koyar da sana'ar hannu don ganin na kasassu sun samu abin yi a gundumar Madarun fa.
Ga president ɗinmu na Nagulagu, ni mataimakin president ne. Yawa, to yanzu muna so a buɗa mu kasuwa ta Gulagu.
Kamar wadda za a sai da mu.
Kamar wadda za mu. Duk dai abin da muke yi a koya mu dai na hannu. Tunda girma
a kama ku kungiya ko wani kamfani na aikin hannu wanda za ku dogara.
Yawa, mu dogara gare shi. Tunda girma ce kama. Kuma noma in ba da kuɗi a yaman. Yanzu har na kai yara na ke ta yasa yau.
Kuma sun taso.
Kuma sun taso.
Ina maganar haraka ta canji, haraka ce wadda sai an yi lissahi-lissahi. Ka iya lissahi da kanka da komai da komai za ka iya bugewa ga kwashi.
Na iya lissahi amma ba calculator ba nake buga.
Iko
lissahi na ga kwalwaki.
Na gani yanzu wani ya zo canji yana gargama amma kuma har ka riga ka yi lissahi. Kuma aka buga abin ya bado ne.
Me
ya sirrin abin?
To Allah ne kawai ya bani wannan hikima. In ji ka ɗari kawa ne yanzu ina baka kuɗin ta. In je in ce maka ka je ka buga. In ka buga, in ka gaba daidai bane ba ka dawo wajena. To sau da yawa da an buga a ce kuɗin nan haka nan. Allah ya taimake mu. Abin ya ƙara ƙaruwa. Kuɗi ba namu bane. Amma ana ban mu, mu nemi namu, mu ci abinci ciki.
Bakin gwalgwado
ana jin gwalgwado muna ganewa. Saboda Allah.
Me sa ka iya tunawa game da rayuwar bara? In ka tuna a shekarun baya ko na wani tsangwama ko kuma mutane sai in san maka wani abu sabaka ya kake ji a matsayin ka na mabarati a wancan lokacin?
Wallahi a wancan lokacin ai tsangwama ce ta sa na barbare. Tsangwama ce.
Kamar yaya?
Da mun je kawai sai a kore mu. A ƙarshe ma wasu bayan Allah mutanenmu kamawa akai ta yi akai ta jefa ruwa. Lagos ne akai mu wannan abu. Kama mu ake yi a jefa ruwa. Sai mun zo cikin ƙungiyarmu an yi kuɗi-kuɗi a je. A ce Togurgu.
Kuma in aka dawo bangaren zamantakewar rayuwa, kana da wasu shawarwari da za ka ba na kasassu akan kasu ci gaba da harkar bara?
Ina ta yi. Ai da samun yanzu da nada ba ɗaya ba ne ba. Ko bare za ka yi. Yanzu abu ya yawa. Mutane sun yi yawa. Ba a baka.
Ba a baka.
Lokacin nan Kwatano in muka ta yi. Zamana muke nan ake kawo mu. Yanzu ba yi wa kalam.
Me sakonka ga hukumomi ko kuma kungiyar guragu na jihar Maradi da ma ƙasa baki ɗaya?
Sako na Ubangiji Allah shi ba mu hakuri mu guragu kuma muna neman a taimaka mu mu ma mu zama na ƙasar mu lahiya.
Kana da wani guri kai kanka?
Ina da wani guri babba in kama kasuwa in aza babba mai ƙari.
To masu sauraro nan za mu dakatar da shirin a yau, sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. A madadin Musa Nasir na makarantar Soli Abdurrahman da Sahabi Gurgu dukkansu a Niger da wakilin muryar Amurka Mansur Sani da producer Julie Lesis Gresham, ni Sulaimu Muni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku a huta lafiya.
To madalla gaida Sulaimu Muni Barma. Yanzu kuma lokaci ne da za ku kira ku bayyana mana ra'ayi kamar yadda muka faɗa tun farkon wannan shiri akan makomar kungiyar ECOWAS da yanzu ƙasashe uku suka fice daga kungiyar waɗanda suka hada da Niger da Burkina Faso da Mali. Ya su kuma ƙasashen menene makomarsu? Lambarmu ita ce 202-980-6850. Amma kafin nan ga wannan. Afirka ta yamma mai fama da rarraban kawuna ta gudanar da taruka guda biyu na shugabannin ƙasa a ƙasashe daban-daban a ƙarshen mako. An gudanar da taro na farko a ƙasar Niger tsakanin shugabannin mulkin soji na yankin Sahel, sai kuma wani taro da ake yi a Najeriya a Lahadi na shugabannin sauran ƙasashen mambobin ƙungiyar tattalin arzikin yankin ta ECOWAS. Taron koli na Asabar a yammai babban birnin jamhuriyar Niger shi ne karin farko tsakanin shugabannin sojojin sabuwar kungiyar haɗin kan yankin Sahel, wato Alliance of Sahel States ko kuma AAS a takaice. Ƙasashen Mali da Burkina Faso da Niger su ne suka kafa yarjejeniyar kare juna a watan Satumba, waɗanda suka bar kungiyar ECOWAS a cikin watan Janairu. fice wasu daga ECOWAS ya samo asali ne daga wani zargi da suke yi cewa Paris tana yi wa kungiyar kasar London kana bata bada taimako da ya kamata a yaki da mayakan jihadi. Taron kolin da ake gudanarwa a yau Lahadi a birnin Abuja zai ba shugabannin ECOWAS daman tattaunawa akan irin mu'amala da za su yi da kungiyar ta AES. To ma'adalla muna da kira daga jamhuriyar Niger, wani ne a Niger? Wani ne a jamhuriyar Niger?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Mamala Ali na shugaban kulan murai arewa a dokon lita a cikin jamhuriyar Niger.
To Mamala Ali,
ra'ayi da kuka ga wannan cikin da aka tsakanin Niger da Mali da Burkina kun ci sai da cikin kungiya ECOWAS. To kuma ECOWAS kuma ta mutu shi gaskiya ne, sabili kun san ana ta a san kasar da kuma amma irin wanda an samu ne da Burkina da Mali wannan ya huci ya hu ya zarti fare kene ya kamata a bi doka abin da sun kai sa ta samu shi kuma hukumar da ta tawo tana kai ta samu shi dan kai suka tawo ala ha. Nagode mu da alƙa.
To mun gode ƙwarai da gaske. Bari mu kada zuwa jihar Filato a Najeriya. Wani ne a Filato? Wani ne jihar Filato?
Mai magana Bala komanda ne daga cikin garin Bukur jihar Filato.
To Bala, duniya na sararin ka.
Allah ya saka da alkhairi. Watan dai gaskiya muna kira ga wa'annan kasashe da lallai su yi kokari su yi haƙuri akan dukkan wa'ansu abubuwan da suka riga suka faru. Ya zama dai muna tare, ya zama duk abin da za a yi da murya ɗaya ake yi da sauransu. To muna kiran su duk wani abin da ya riga ya yi zafi su yi haƙuri, ya zama an riga an wuce wannan gurin, a dawo a haɗa kai. Muna fata Ubangiji Allah ya tabbatar mana da alkhairi. Allah ya sa, Allah ya ƙara haɗa kanmu daga Bala komanda cikin garin Bukur jihar Filato a tashi lafiya biyoyi.
To mun gode ƙwarai. Bari mu je makira, wato a jihar Niger kenan. Wani ne a makira?
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Mai magana a namar Umar makira.
To Umar, muna jin ka.
To muna kira ga kasashen nan na jamhuriyar Niger da Mali, insha Allah sun kai daga ECOWAS ya yi daidai saboda taimakon yan uwansu, taimakon abubuwan jihar su, kasashen su, su kuma ECOWAS, shugabannin ECOWAS ne ya kamata su jira zan matakan da za su dauka domin shawo kan waɗannan kasashen su da cikin su.
To mun gode ƙwarai da gaske. Bari mu je jihar Kaduna. Wane ne a Kaduna?
Insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Wa alaikum assalam. Musa Garo.
Ina gaisuwa baba ya ko bace barka da dare.
Yawwa.
Sunana Alhaji Musa Garo, ne radio da recorder kasuwar kawo Kaduna Nigeria.
To duniya na sararin ka.
So ni abin da nake gani gaskiya da amari, ni na lura ECOWAS din, shugabancin ECOWAS din kawai ba wani amfani yake kawo su kan talakawa ma Afrikan ba gaba daya. Ni wayannan kasashen ma inda nan tawa ne, ni sai in ce masu fice kan masu dawo wannan ECOWAS din, yafi ci gaba da kokarin da za su kawo karshen ta'addanci da wasu abubuwa da sauransu abin da ya shafi maza a Najeriya. Ba ga ECOWAS din ba, menene ECOWAS din ta ja mana? Ai yanzu ka zuba talakawa ne suke wayyo wayyo, no ake sai da local wake naira 3,000 ake sai da local wake. In ka ba yar gida naira 2,500 ha, ba ina za mu kai wannan rayuwa? Kali ana sai naira 1,000 a Najeriya, kuma ECOWAS din tana kallo sai magana a buɗe boda kana ka samu sauki mana. Ina maka fata alheri. Allah ya
ta. To mun gode ƙwarai da gaske Alhaji Musa. Bari mu je Kantagora. Wani ne a Kantagora?
Kuro makeri Kantagora jihar Niger.
To bismillah.
Wato gaskiya ECOWAS din ga wani suna ɗaya ne, ba wani kokarin da kewa talakawa tsakani da Allah. Suna ɗaya ne ga ake akwai ko, amma ba wani sauki sassauke yake ji. Maimakon su yi magana abubuwa su yi sauki a samu zama lahiya, abubuwa su daidaita, amma ba wani cigaba da muke gani ECOWAS. Ajiya ba ku gajere. Gaskiya. Da haka dai Allah ka yi, Allah ka gyara mana halin shugabannin mu, kuma Allah ya ba mu shugabannin mu halin gari.
Amin summa amin. Mun gode ƙwarai da gaske. Bari mu sake komawa jihar Kaduna. Wani ne a Kaduna? wane ne a jihar Kaduna? To ban sani ba ko malamin baya jin mu ne muna kuna bada ra'ayin ku ne akan makomar ECOWAS da wasu kasashe uku suka fita. To ina jin muna da wani wane ne ke kan layi? Assalamu alaikum. To jama'a kada a shafa, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Lokaci ne da kuke kira kuna bayyana ra'ayi akan wato maudu'in mu na yau, wanda shine menene makoman wato kungiyar ECOWAS a daidai wannan lokaci da wasu kasashe guda uku da suke karkashin mulkin soja suka fita. Wane ne akan waya? To Melonia duniya na sauraron ka.
To ina ba da shawari ne da Allah kasashen Afirka a hada kai da Allah gaba ki da Niger da wancan Mali da wani da Burkina Faso da su dawo kan cikin ECOWAS. To kuma ku mai ka tambaye kai baba ya so mu yi Allah ka.
Amin sun mamin, mun gode kwarai da gaske mai Luniya. To yanzu bari mu dauki kira ta karshe daga jihar Niger. Wane ne a Niger?
Kuna magana ne Bala mai tula ne ga Ushishi.
To malam Bala, duniya na sarin ka.
To kwara ma kungiyar ECOWAS da suka shigo kwarin Mali da Burkina Faso da Niger a kungiyar su. Ai ya kamata komai za a yi a bishi a haka yi da lallashi da fahimta. Ba a tusasawa kaga zaga da suka fice da masu kuma kaga zaga sun kuma suna neman su su kuma sun kiya. Da shi sa ina kira ga kungiyar ECOWAS duk abin da ya taso irin haka aka bishi a hankali ne ba da gaugawa ba, da fatan za ku tashi lafiya.
To mun gode kwarai da gaske wato da kiran ka ne muka kawo karshe wannan kira, sai kuma gobe idan Allah ya kaimu. Kuma da lakar amanta wannan shirin na zuwa muku daga nan birnin Washington DC. Yanzu ko agogon mu na cewa karfe 4 ne da minti 57. Yanzu kuma ga Ibrahim ya dawo da takaitattun labaran duniya. To takaicen baba, mayakan hutsi da ke Yemen sun bude wuta kan wani jirgin ruwa mai dauke da tutar Amurka wanda ke tafiya a tekun Arabia. Hukumar harkokin kasuwancin jiragen ruwan Burtaniya ta ce captain din jirgin na Ma'as Santosa ya bada rahoton fashewar wani abu daura da jirgin a kusa da gabar Nishtun da ke Yemen. Shugabannin kasashe mambobin NATO sun ci gaba da taron su yau Laraba a birnin Washington DC, inda suke nazarin yadda za su inganta goyon bayan da wannan kungiya ke baiwa Ukraine, tare da kuma da karfafa nasu tsaron da kuma matakan tauna tsakuwa. An kwashi watanni ana wannan tattaunawar a matakai na ƙasa, ciki har da wadda aka yi a taron ministocin harkokin wajen kasashen NATO a farkon wannan shekarar. Yanzu ya rige ma shugabannin su yanke shawara ta ƙarshe. Sojojin Isra'ila sun ci gaba da kai farmaki a yankin tsakiyar Gaza zuwa yau Laraba, kwana guda bayan da wani hari da aka kai ta sama kan wata makarantar da ta zama wurin fakewa ga Falisdina wanda aka raba da muhallansu ya sanadin mutuwar mutane akalla 29 a cewar jami'an lafiyar Falisdino. Dakarun tsaron Isra'ila sun kai hari ta sama kan garuruwan Nasharat da Khan Yunis, inda suka kashe mutane akalla 6 baya ga wasu kuma da dama da suka raunata. An shiga mai da martani iri-iri a ƙasar Kamaru tun bayan da diyar shugaba Paul Biya mai suna Brian Dabiya ta yi shelar cewa ita fa ƴar madugo ce, a yayin da ƴan LGBT ke ganin wannan shelar da ta yi a matsayin wata dama ta ƙara dagewa wajen neman ƴancinsu a wannan ƙasa da aka haramta luwaɗi da madugo. Su kuma masu adawa da luwaɗi da madugon na so ne a gudanar da ita gaban kotu. To duka iya abin da zamu kawo muku kenan a yau, sai kuma gobe da safe za ku ji abokan aikin mu dauke da su sabbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Ibrahim Ka'ir Masih Garba da ya taya ni gabatar da shirin, sai kuma Julie Lezer Gresham wacce ta shirya ta kuma bada umarni, da kuma injiniyan mu na wannan dare wato Jumbi Hamza. Baba Yakub Makiyar ne daga nan birnin Washington DC, nake muku fatan alkhairi. Allah ba mu alkhairin nan nasa, amin summa amin. Wassalam.